Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a hantsin yau Talata 18 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar kula da kamfanonin wayar sadarwa ta Niger ta ci tarar wasu kamfanonin wayar tafi da gidanka dubban miliyoyin sefa saboda aikata laifuffuka da dama da suka saba yarjejeniyar da kamfanonin suka cimma da gwamnati.
Ana tambaye su kullum ku koma ku gyara har ya zaman to wanga na uku sun ki gyarawa mu kundinmu ya ba mu incin in an ka ga bayan uku nan ba su cika aikin da sun kai ba dole za a zuwa a ci su tara.
Shugaban hukumar Madam Betty Aishatu Habibu kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Muhammad Ibrahim Kware ya shirya zai kuma gabatar. Sannan kuma za mu kawo muku sharhin jaridan Jamhuriyar Nijar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Barkanku da hantsi masu sauraro ga labaran duniya. Isra'ila ta ce ta yi na'am da samun ikon Morocco daga yammacin Sahara. Ta shiga sahun kasar Amurka inda kasashen biyu ne kawai suka amince da ballewar daular da ake ta kai ruwa rana akan kasancewar ta karkashin ikon arewacin Afirka. Ministan harkokin wajen Morocco a wata sanarwar da ya fitar a jiya Litinin ya ce Sarki Muhammad na shida ya samu wasiƙar Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu na amincewa da ikirarin ikon ƙasar ta Morocco. Ofishin Netanyahu ya tabbatar da sanarwar kana. Ministan harkokin wajen Isra'ila Eli Cohen ya ce wannan zai ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu, kana zai inganta kwanciyar hankalin yankin. Sabuwar dangantakar diplomasiya tsakanin Isra'ila da Morocco na daga cikin wata yarjejeniya ta Abraham Records wanda tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranta. Kana ya kasance shugaba na farko da ya amince da ballewar Morocco. Majalisar Dokokin Amurka a cikin wannan makon za ta yi muhawara a game da wani ƙudurin doka kan kashe kuɗi da zai yi tasiri kan irin abubuwan da sojojin Amurka za su kashe kuɗi a kansu a shekara mai zuwa. Tuni 'yan Democrats da Republicans suka kara a majalisar wakilai kan yawan kuɗin da ya dace doka ta amince wajen tallafawa Ukraine, dokokin inganta rayuwar mutane a wuraren aiki da batun zubar da ciki. Shugaban majalisar Kevin McCarthy ya ce ɓangaren fasahar kimiyyar zamani mai mahimmanci ga cigaban ƙasar nan da kuma tabbatar da 'yancin kai a faɗin duniya a yayin da China da Rasha suke daɗa bunƙasa a fannin zai samu kaso mafi girma da ba a taɓa gani ba. Yunkurin 'yan Republicans su biyar don ganin an kawo ƙarshen baiwa Ukraine tallafi a baya ya ci tura, amma kuma masu ra'ayin mazan jiya sun cimma wasu nasarori akan gwamnatin Biden. Hakim Jeffries jigo ne a jam'iyyar Democrats kuma ɗan majalisar wakilai ya ce abin takaici ne yadda wasu 'yan jam'iyyar Republicans suka yi kane-kane da ƙudurin dokar da ke da mahimmanci ga tsaron ƙasarmu, sannan suka mai da shi wani makamin da suke yunkurin amfani da shi suna tilastawa al'ummar Amurka bin tsatsauran ra'ayinsu. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya fara ziyarar aikin da za ta kai shi ƙasashen yankin Farisa uku da zimmar bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta hanyar inganta cinikayya da duba jari. Erdogan ya isa Jidda babban birnin ƙasar Saudi Arabia a jiya Litinin inda ya samu rakiyar wasu 'yan kasuwa 200. Ziyarar wuni ukun yana zuwa ne a daidai lokacin da Turkawa suke fuskantar ƙarin farashin mai da haraji wanda ministan kuɗin ƙasar ya ce ƙarin ya zama wajibi don dawo da tsarin kashe kuɗi kana a rage hauhawar farashin kayan masarufi da kaso 38. A watan jiya babban bankin ƙasar Turkiya ya ɗaga farashin riba da ake karɓa kan basussukan banki wanda ke nuna alama da komawa tsarin tattalin arzikin duniya da aka saba da shi da ya biyo bayan sukar cewa matakan Erdogan na sanya ƙaramar riba shi ya haifar da matsalar matsin rayuwa. Kwanakin baya da Erdogan ya lashe zaɓe a watan da ya gabata, kasashen daular Larabawa da Turkiya sun rataba hannu akan wani alƙawarin cinikayya na kuɗi da akalla zai kai dalar Amurka biliyan 40 cikin shekaru biyar. Ana sa ran cewa Erdogan zai gana da sarkin Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani a yau a Doha, kafin daga bisani gobe Laraba ya gana da shugaban daular Larabawan a Abu Dhabi. To waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu bude taskar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, hukumar kula da kamfanonin wayar sadarwa ta ci tarar wasu kamfanonin wayar tafi da gidanka dubban miliyoyin sefa. Bayan da wani zagaye da ma'aikatan hukumar suka yi a jihohin kasar ya gano laifuffuka da dama da suka saba yarjejeniyar da kamfanonin suka cimma da gwamnatin ta Nijar kafin ta basu lasisin su ma aiki. Wakilin muryar Amurka Salamu Muna Barma na dauke da karin bayani daga birnin Yamai.
Taron manema labaran da suka kira a wannan Litinin 17 ga watan Yuli, shugabannin hukumar RCEP sun fara ne da yin bayani game da binciken da jami'an hukumar suka gudanar a yankunan da jama'a ta koka da rashin ingancin layin wayar telefon a shekarar 2021. Madam Betty Aishatu Habibu ita ce shugabar wannan hukuma.
Ita tahiya wagga an yi ta kamar kashi uku. Masu aiki na RCEP sun tafi ƙasa Agades, sun tafi Balle Yara, sun tafi birnin Gawure, sun tafi Dogon Dutse, sun yi kuma zagaya a Doso, Madawa, Maradi, Yamai, Tawa, Tilaberi, Zandar da Kwani. Da sun kaje lalle sun iske a lokacin nan duka masu kamfanin sadawa suna da matsala. In an kira mutum ko cikin mota ko cikin ɗaki ko kuma waje kafin ka samu abun bashi kira bayyi tahiya da kyawu. Haka kuma kazalika in ka ɗauki wajen harkar internet ita ma tana da nata matsaloli.
Dukkan damammakin da hukumar ta RCEP ta ce ta baiwa waɗannan kamfanoni domin su gyara laifukan da suke aikatawa ya citira mafari aka ci su tara kamar yadda dokokin nishar suka yi tanadi.
Ana tambaye su kullum ku koma ku gyara, har ya zamanto wanga na uku sun ki gyarawa. Mu kundinmu ya ba mu incin in an ka ga bayan uku nan ba su cika aikin da sun kai ba dole za a zuwa a ci su tara. Kenan a wannan ne mu en regulation mun doki decision. Celtel Niger za ta biyan kamar miliyar guda da miliyan 357 da 'yan sama. Move Africa za ta biya gwamnati miliyan 402 da jika 500 haka. Niger Telecom za ta zuba ma gwamnati miliyar guda da miliyan 197 da 'yan sama. Zamani za ta ba gwamnati miliyar guda da miliyan 363 da 'yan sama.
Na tuntuɓi wani jami'i a zamani com Hashim Ali domin jin matsayin kamfanin game da wannan hukunci, sai dai bai daga wayarsa ba. To amma jami'in kamfanin Niger Telecom Malam Talibi da na santa da shi ta waya ya buƙaci in bashi lokaci, idan ya gama tattara bayanai zai waye ni in ci shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Sulamun Muna Barma da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi sukar matakin Rasha na janyewa daga wata yarjejeniya na tsawon aƙalla shekara ɗaya, wanda ya baiwa Ukraine dama ta yi safarar hatsi ta tashoshin Ukraine wanda suke wucewa ta gaban jiragen yakin Rasha a kan Bahar Aswad. Mai magana da yawun Kremlin Dmitry Peskov ya shaida wa manema labarai cewa abin takaici ne da ba a kai ga cimma wani sashe na yarjejeniyar daga bangaren Rasha ba, wanda ke nufin an soke shi. Da zarar Rasha ta kammala nata alkawarin, za ta ci gaba da kaddamar da wannan yarjejeniyar ba tare da bata lokaci ba. Sai dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a fahimtarta yarjejeniyar ta kare. Mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stefan Djuricic ya faɗa wa manema labarai cewa an yi amfani da kalmar dakilewa a wasikar da Rasha ta aiko. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba, wanda ya halarci taron kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya da yake bayani a game da halin da ake ciki a kasar shi a jiya Litinin, ya amince da cewa ana ta tafka muhawara tsakanin jakadu kan ko Rasha ta janye ne ko kuma ta dakatar da ci gaba da yarjejeniyar. Ya shaidawa manema labarai cewa Rasha a kan kanta tana kaucewa yin bayani dalla-dalla don a cikin bayananta ta ce ta janye, sannan a wani wurin kuma ta ce sun dakatar. Kana ya kara cewa yanzu dai ba za a iya cewa ga yadda lamarin zai kasance ba. A ranar Lahadi ne jirgin karshe ya tashi daga tashar jirgin ruwa ta Odessa kuma ya isa Istanbul a jiya Litinin. A ƙarshe, fadar White House da Vatican sun yi wata sanarwa a jiya Litinin wanda ke cewa manzannin zaman lafiyar da Papa Roma Francis ya aiki Amurka za su gana da shugaban Amurka Joe Biden a cikin wannan makon a Washington. Wani yunkurin Papa Roma Francis na wanzar da zaman lafiya a Ukraine da ake kira Holy See. Ziyarar ta Cardinal Matteo Zuppi a yau Talata zuwa gobe Laraba ta biyo bayan wata ziyarar da ya kai Moscow bayan da ya yada zango a Kyiv, inda ya gana da shugaba Volodymyr Zelensky. Biden zai gana da Zuppi gobe Laraba, inda za su tattauna irin wahalar da Rasha ta haifar da mummunar yakinta a Ukraine. Francis yana fatar cewa wannan kudirin nashi zai taimaka wajen tabbatar da maida yaran da aka kwashe daga Ukraine kamar yadda ya jagoranci musayar fursunoni. Francis yana kiran a kawo ƙarshen yakin, amma bai fito ƙarara yayi sukar Moscow ba. Ya bata wa Amurka da ƙawayenta rai a dalilin nana ta hujjar Moscow na cewa NATO tana yunkurin girke dakarunta a katangarta, sannan kuma yake ƙoƙarin kwatanta asarar Ukraine da na Russia. Ya jaddada yancin Ukraine na kare kanta, sai dai kuma yayi sukar masu kera makamai, inda yace ana iya kwatanta tallafawa Ukraine da makamai da kasashen yamma suke yi da rashin imani, har idan an yi hakan da nufin ingiza yaki ko kuma dan sai da makamai ko kuma rabuwa da waɗanda ake da su a ajiye.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin ku ji shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan wakar.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin summa amin Allah. Amin amin summa amin ya Allah. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. Zancen da zanihi, zancen ciyon idanuwa ne, ciyon idon amadari, ilimi abokin tafiya, idanu abun kulawa, ilimi abokin tahiya, idanu abun kulawa. Kowa rashi idanu, yayi hasara hababba. Kowa rashi idanu, dan ce yayi hasara hababba. Rashi idanuwa, shata mu ba mu so ne. Rashi idanuwa ta muna gudu ne itun da ba ku so ne har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi. Itun da ba ku so ne har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi. Ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sagiran idanu mai kumbure idanu. Ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sagiran idanu mai kumbure idanu. Da kaji idanunka na ta kaikai da kaga idanunka na hawaye sun yi ja kamar idan maciji ga kwamso kuma diyarihe. Je asibiti ka samu dan matse, je asibiti ka samu lafiyarka. Da mayin ba kulawa yana sa mutum ya makamce, yana sa a rasa ido sam, yana sa mutuwar tsaye. Domin ba kulawa yana sa mutum ya makamce, yana sa a rasa ido sam, yana sa mutuwar tsaye.
Har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 17-25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Yan kasa da hukuma
ka sha haka cikin kada zalunci mai za ka fada a cikin yanci mai wannan hali yaushe ne komai ya fada mana ƙarya ne don sallo garzambo ne mai yin wannan la'ananne ne.
Masarare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Muna yin sutunan gidan gana mun bamu da ruwa. Sauran gidaje kuma wasu suna da ruwa. Sun yi fara gyara kuma suka tsaya da
wala ruwa ta zame muna wani abu sai an tahi an buga mu tun karhe nawa wani ma bai ma yarda wani kuma yarda ba da gaskiya babu dadi.
An bamu shaida ta yan gidan wuta an zuba musu miliyan 23 duk inda ya kamata su gudda foto su gudda shi kamin aiki yazo.
Dai tunda deja am sun yi da bi an ba su su zo su sa mutane kawai a huce wurin ya yi shine muke hata da gare su dai.
Yau shirin zai nazari ne akan korafin mazauna birnin Kwanni a jihar Tawa ta jamhuriyar Nijar game da katsewar lantarki da ruwan famfo a dakace mu.
Wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayaya ko neman magana.
Madalla masare katsewar lantarki da ruwan famfo a wasu sassan birnin Kwarni na jamhuriyar Nijar kana da rashin bada haɗin kai ga hukumomi su ne manyan abubuwan da ke mayar da hannun agogo baya ga sabunta wasu hanyoyin mota a birnin wadda tsohon shugaban jamhuriyar Nijar Muhammadu Yusufu ya yi alkawarin gudanarwa a shekara ta 2016. Sai dai hukumomin birnin sun zarge kamfanin samar da lantarki da rashin cika alkawarin gyara turakun lantarki yayin da hannu guda kuma hukumomin bada ruwa a birnin suka ki sabunta layukan samar da ruwa duk wa da makudan kudaden da gwamnati ta samar. Wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni ya hada mana rahoto dangane da wannan batu.
A garin birnin Kwanni yayin da ake ci gaba da ayyukan zamunta garin albarkacin ayyukan gyara hanyar da ta tashi daga Dogon Dutse cikin jihar Doso zuwa Tsarnawa a cikin jihar Tawa an ware gina mita 10 na kwalta a cikin garin kamar yanda Muhammadu Isu tsohon shugaban kasar jamhuriyar Nijar ya yi al'ummar birnin Kwanni alkawali a shekara 2016 lokacin yakin neman zabe da aka radawa suna Kwanni Kwalisam. Sai dai aikin na ci gaba da fuskantar matsaloli da suka hada da MRCC da waɗansu masu shaguna suka yi na kin tashi su bada dama a aikin da katsewa mutanen garin a waɗansu ungoyin ruwan sha da ma yankewar wuta a lokaci zuwa lokaci. Alhali ma'aikatar gundumar birnin Kwanni mai kula da aikin hanyoyi ta ce an baiwa kamfanonin miliyan 23 wa gidan wuta don gurgusar da emenda ke dauke da wayoyin wuta alhali ko guda ba su gusa ba yayin da aka baiwa gidan ruwa miliyan 137 don gusa tunan su kamin su ma'aikin alhali hakan bata samu ba tunda mutane na cikin matsalar rashin ruwa a waɗansu wurare a cikin gari. Shirin na 'yan ƙasa da hukuma ya leka a cikin garin na birnin Kwanni inda mutane suka nuna koke-koken su game da matsalar ta rashin ruwan tsawon watanni a famfunan su.
An taka kai bamu da ruwan famfo nan wajajen tirai muna yin sutunan gidan gana mun bamu da ruwa. Sauran gidaje kuma wasu suna da ruwa. Wanga bangare dai ne wanga bangare ne nan kwana wanda ya shahi santar da yan yi gaban nan duka na wajen nan ba su sun yi fara gyara kuma suka tsaya da yanzu gyaran ma wanda ya kamata su zo su ida sun dauka kuma sun koma tsohon gari ba su kare bangaren gaba sai su koma su tai wani wuri can suna aiki gaskiya sai dai mu taimaka kwarta da sassa yayi za mu dauki robobin mu da ko bidudu a mu taimaka zuwa haka. Abinda muke magana gare su su kokari su gyara in bangaren su ne ko kuma bangaren su ɗan su makin ne don ka ai kokari dai a gyara insha Allah.
To lalle ni ma ga wata uku yanzu ina ba su ruwa bismillah tu dai a cikin matsalar ruwan ne ni ko taina akwai ruwa gaskiya amma su dai Abbas da ruwa suke zuwa nan gida suna doka babu ashiban taka tana wannan ashiban taka anytime suna buga min bude musu gida su sa tiyo a dai su diba babu dadi da sai bismillah babu dadi tunda ba mutum guda na gida nawa unguwa karshe gashi unguwa nawa da Abbas da ruwa babu dadi bismillah mun gani ga makota yanzu gashi nan wahala ruwa ta zame muna wani abu sai an tahi an buga mutum karhe nawa wani ma bai ma yarda wani kuma yarda a bada gaskiya babu dadi Allah ka saki lamarin ku muna fatan tandumu dai tunda deja am sai devi an ba su zo su sa mutane kawai a huce wurin ya hishi ne muke fata da gare su dai
Malam Zakar Umaru shine mai bayar shugaban kasar Niger shawara ta musamman yace ba za su yarda ba da wannan lamarin
akwai angoyi wanda ya ba su da ruwa saboda kawai dan gidan ruwa ba su aikin da ya kamata su yi ba mu shaida ta an zuba musu miliyan 137 saboda duk inda ya kamata su gudda ciyo su gudda shi an ba mu shaida shi gaban kowa an zuba wannan kuɗin kuma ayyukan nan ba a yi su ba an ba mu shaida ta ɗan gidan wuta an zuba musu miliyan 23 na duk inda ya kamata su gudda foto su gudda shi kamar aiki ya zo kai in gaya maka tsaikon da aikin nan yayi na cikin gari rashin saurin soma shi ɗan kwangila su ma masu aikin suka tambaye ni jelaka da gidan ruwa suka ce kuyo muna factory ayyukan da zamu yi duk inda kuka san zamu taba kayan to ku lisaho muna kudin da zamu biya ku kuje ku tankon kayan ku gyara su watanni an kai ana jira su aiko wannan factory sai da ni na tahi can cibiyar jelaka da cibiyar gidan ruwa nayi tsaye nace ai abun nan factory da su ma ta tambaye su sai sun yi ta maza-maza su aiko saboda a soma muna aiki sannan mun ka samu aka aiko factory kuma an zuba musu kudi kuma aikin ba a yi shi ba akwai angoyin da babu ruwa kamata a ce sun gudda wayoyin nan kamin aiki ya zo yanzu ana zuwa ana kace wayoyin nan kuma mutane suna cikin matsala
duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansun ta za su yi sha'awa su zigar sheta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka koyawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage
a bangare daya da gandarin birnin kwanni mutane ne ke lababawa suna sace kayayyaki masu tsada dama ba a samu su a nan nahiyar Afirka sai Ture ko kuma Asia abinda ya samu shawarcin shugaban kasar ya gana da mahukumta na gunduma da na shari'a da mahukumta na bariki na gargajiya da kungiyoyin manoma da ma'aikatan da ke wannan aikin da gwamnatin kasar da tallafin kasar Amurka su kashe dimbin biliyoyi
na'urori masu tsada wanda ba a kera su kasan nan ba a kera su nan kusa-kusa daga nesa aka kawo mutane suna bi har da kayan yanka ake taya da su da kayan su dai da komi ana bambare karahunan nan ana taya da su ba musu inda ake kai su akwai waɗannan vanet waɗanda in za ka ba eka karuwa sai ka daga su sama in eka ka tasha a sabke su a ruhe naka eka ta ruwa su wuce eka wani to gajiya lisan da suka bamu ɗan kwangila masu aiki an hide da vanet fiye da 500 an ce ana ganin su kasuwa ana ganin su har lela Najeriya ana ganin su ga 'yan kabu-kabu suna sa su saboda tariyar laka ta tayoyinsu to wannan ba karamin matsala ba ce wannan abin kumiya ne ma gare mu jama'a kwanne wanda suke nan su ne muna aikin nan baki ne wannan abu da suka gani za su je kasaisayinsu su faɗe shi kuma kasaisayin nan za a zage mu za a ɗauke mu kamar dabbobi wanda ba su san ciwon kansu ba 'yan kwangila suna da laihi sun ɗauki 'yan banga masu rangadi amma 'yan banga eka 300,000 ya za a yi kowane kana da aza mai dan banga ba zai yi ba kenan 'yan bangan ba su isa kuma da za su ɗauke su ba su haɗa kai da hukumar da jami'an tsaro a ɗauki mutane waɗanda aka san lalle masu gaskiya ne tunda har su 'yan bangan ana zargin su da ana haɗa kai da su ana ɗibo wannan kaya ka gani banda karahuna da ake huddawa injinan su da motocin su na aiki in sun aje su ana zuwa ana ɗibe duk man da a ciki an bi shiga an kama cikin wani gida inda suke kai mannan suna tara shi bayan wannan hanyoyi na cikin gandari waɗanda aka yi na tsakuwa mutane na zuwa da motoci kat san kat da sharat da jakai suna gina wannan tsakuwa suna kawo da gari suna saidawa
shugaban kasar Niger da ya dauki alƙawari a lokacin da ya karbi ragamar mulki na cewa zai tabbatar da adalci da gaskiya ga dukkan waɗanda aka damƙa ma dokiyar ƙasa to ko yaya zai yi da wannan matsalar ta birnin Kwanne shine abinda ake jiran gani a nan gaba
to Allah ya kyauta masu aure ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne Mahmud Ibrahim Kwali daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
lallai ne zulfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka
madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwali yanzu kuma ga sharhin jaridan jamhuriyar Niger
Sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta shirya taron horo domin ganar da mambobinta wato ministoci da mataimakansu dubaru da ka'idodin bada kwangilar ayyukan gwamnati jaridar ta ce wannan wani yunkuri ne da ke hangen tabbatar da haske da adalci a wannan fanni da a baya kotun Cour des Comptes ta gano cewa al'amuran kwangila na gudana cikin yanayi irin na kara zube saboda haka Prime Minister Uhumudu Muhammadu da ya jagoranci wannan zama ya gargaɗi mahalartan su kula domin amfana da abubuwan da za a karantar da su jaridar Air Info ta ce Jami'an tsaron Garde National sun kama harsasai 23,430 a karkarar Ngagam ta jihar Difa. Jaridar ta ce dubun waɗanda ke ɗauke da waɗannan alborasai ta cika ne bayan da askarawan Nijar suka koro motar da suke ciki ƙirar Hilux a yankin da ke ƙoƙarin murmurewa daga aika-aikar ƙungiyar Boko Haram. Harsasan waɗanda kawo yanzu ba a san inda ake shirin nufa da su ba. An ɓoye su ne cikin akwatuna da dama manya da ƙanana. Jaridar Independent Police na cewa ƙungiyoyin fararen hula sun fara bitar halin da ake ciki dangane da maganar mutunta yarjejeniyar da ƙasashe suka rattabawa hannu a birnin Maputo a kan batun kare haƙƙin mata da yara ƙanana. Jaridar ta ce shekaru 20 kenan da gwamnatoci suka sha wannan alwashi sai dai da alama har yanzu da sauran aiki. Dalili kenan wasu kungiyoyi masu zaman kansu suka hallara birnin Yamai da nufin duba hanyoyin da za su ba da damar matsakaimi a kan wannan al'amari da ke ci gaba da fuskantar tafiyar hawainiya. Jaridar Lanketer ta ce akwai alamar raunin dubarun yaƙi a ƙoƙarin murƙushe kungiyoyin ta'addanci a Niger. Idan aka yi la'akari da mummunan harin da aka kai wa jami'an tsaro a tsakanin garuruwan Torodi da Makalondi. Jaridar ta ce wannan na faruwa a wani lokacin da ake neman ta inda za a bullowa matsalar tsaron da ake fama da ita a kan hanyoyin zirga-zirga a gundumar Arlita da ke arewacin ƙasa. Makarkare da Air Info wacce a wani labarin na daban ta bayyana cewa shugaban ƙasar Niger Mohamed Bazoum da takwaransa na Guinea-Bissau Sissoko Mbalo da suka yi mahaɗa a jiya Litinin a birnin Cotonou na jamhuriyar Benin. Za su nufi Abuja da shugaba Patrice Talon a wannan talata 18 ga watan Yuli domin tantaunawa akan matsalolin da ke da nasaba da ficewar rundunar MINUSMA daga Mali da ɗaya gefe batun tsaro da na tattalin arziki a yankin ECOWAS. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma, to yanzu kuma ga labarai a takaice.
A takaice, Isra'ila ta ce ta yi na'am da samun ikon Morocco daga yammacin Sahara ta shiga sahun kasar Amurka inda kasashen biyu ne kawai suka amince da ɓallewar daular da ake ta kai ruwa rana akan kasancewa ta ƙarƙashin ikon arewacin Afirka. Majalisar Dokokin Amurka a cikin wannan makon za ta yi muhawara a game da wani ƙudurin doka kan kashe kuɗi da zai yi tasiri kan irin abubuwan da sojojin Amurka za su kashe kuɗi a kansu a shekara mai zuwa. tuni 'yan Democrats da Republicans suka kara a majalisar wakilai kan yawan kuɗin da ya dace doka ta amince wajen tallafawa Ukraine dokokin inganta rayuwar mutane a wuraren aiki da batun zubar da ciki. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya fara ziyarar aikin da za ta kai shi kasashen yankin Faris uku da zumar bunƙasa tattalin arzikin kasar ta hanyar inganta cinikayya da duba jari. Erdogan ya isa Jidda babban birnin kasar Saudi Arabia a jiya Litinin inda ya samu rakiyar wasu 'yan kasuwa 200.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can an jima da rana za ku ji wasu abokan aikin namu dauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya hada shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Mr. Jonah, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.